Jama'a barkamu da warhaka, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 29 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan wasu daga cikin sunayen gargajiya Hausawa mazauna kasar Ghana.
Zara Umma sauraron mu, muna tafi da karin bayani.
A cikin shirin namu na yau zamu koma zauren tattaunawar mu, inda wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da masana akan wannan batu.
Sai dai kuma ana iya sanyawa mutum suna domin a gano tushen sa, kamar dai Alhaji Alin Tufa. Tufa dai kowa ya san wani gari ne a Kano, to hakan na nuni da cewa Alhaji Ali tushen sa ita ce Tufa na Kano.
Sauraro, za mu fara shirin ne a birnin Kumasi. Alamun Kumasi na kasar Ghana kamar yankin Hausawa a Najeriya ne. Ana amfani da wasu sunayen gargajiya na Malam Bahaushe. Suna sanya wa jarirai sunayen dangane da yanayin haihuwarsu ko wani matsayi da manya suka samu a rayuwarsu.
Sai dai kuma ana iya sanya wa mutum suna domin a gano tushensa, kamar dai Alhaji Alin Tufa. Tufa dai kowa ya san wani gari ne a Kano, to hakan na nuni da cewa Alhaji Ali tushen sa ita ce Tufa na Kano.
Wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani a cikin tattaunawar da suka yi da masanin tarihin zango a Ghana.
Sannan akwai Barau. Barau shi kuma wanda aka haife shi ya kada shi kadai ya sau ya rayu.
Ma'ana cikin iyayen mahaifiyansu duka shi kadai ne wanda ya rayu.
To wannan in ka diba ya fi nuna ainihin fassara sunan shi kai tsaye Barau wanda Allah ya bari. To sannan akwai Inuwa, shi kuma wannan alal misali lokacin da aka haife shi ana da wadata gidan nan, akwai Inuwa mai abin nan, kuma ana fatan in ya girma zai zama mai duba gidan ko kuma mai ba gidan nan Inuwa. Sannan mai lafiya shi kuma yaron da aka haifi ya girma bai fai yawan ciwo ba, saboda shi zaka ganshi tsayayye mai ji da lafiya. To in aka yi ma wannan suna zaka ishe wannan abin ya dore mai lafiya.
A karan kula kafin mu ci gaba da ainihin wato sunayen da ma'anarsu, waɗanda ka ambaton ga kusan kashi fiye da 90 duka baki ɗaya, muna da su a nan Kumashi.
Muna da su a nan Kumashi. Da yake ka san zamani ya zo, wasu daga cikin sunayen ba a sawa, amma da can an yi waɗannan mutane kware masu waɗannan sunayen. Ni na tashi na ishe wasu dewa daga cikinsu da wannan sunayen.
Waɗanda ma ka ambatan ga yawancinsu suna nan
raye, kuma ana ci gaba da sa waɗannan sunayen a nan Kumashi. Haka kuma mai goro, kafin ta sunan ainihin mai cinikin goro ya halla wani kaka daga cikin gidan aka samu wannan suna saboda shi sai a yanke shi sai zama a yi mai lakali mai goro haa kuma mai rago eh ka gani eh so suna guda da bai cika yawa garin gaba shine Karkawasa
amma ko na taba ji garin ga Karkawasa
adalla eh wanda ka ji nan ina ganin shi kadai ne ma'anan Karkawasa bai wasa cikin harkokin shi bai wasa cikin harkan addini bai da wasa cikin harkan tafiyar da lamura so shi kaka zo mai da wasa ko me ka fadi gare shi ba wasa bane eh to ba ma'ana Karkawasa kenan kaka yi wasa da lamari eh to ire-iren su shi Karkawasa da ka sani Alhaji Umar shine kawai ke da wannan sunan nan amma suna ne na gargajiya na Hausa ne mai abin nan kwarai to sai abin nan cikin manyan garuruwa da na ambata dazu ai cikin manyan sunaye na ambata dazu akwai kamar misali abin nan sarkin Bori ka san da akwai ƴan Bori nan kuma shi to da suka bace lokacin nan sarkin Bori na ƙarshe shekaru 1969 Allah ya mai rasuwa shi kadai ne mu wanda muka sani sarkin Bori nan abin da din kuma shi kuma yana da magani na gargajiya irin na cututtuka yana taimakon mutane kwarai to daga cikin manyan sana'o'i da aka abin nan din su kaga muna da unguwa da ake ce ma Majema nan kusa da rafin nan na Falele Falele da muke fadi ainihin Hausa ne ma'anan Falele kamar mu ce yawa mass inji Bature akwai falelen dutse ana yi cewa falelen dutse inda kaga duwatsi sun taro ga sunan gundun manya-manya dai wanda zaka iya hawa ka tsaya kai amma suna da yawa to ana ce mai falelen dutse haka kuma akwai falelen ruwa inda ya kai wajen nan yakan gudana da ƙarfi dalin to ganin wannan su kakannin mu suka samu wannan suna wannan wuri Falele don in ya kai wajen yanda yake gudanar nan kuma akwai duwatsi daidai inda ake kira Falelen nan ni na tashi na ishe wasun su to don haka wannan wurin ainihin sunan wannan gulbin Abuabu River gulbin Abuabu to amma daga daidai wurin nan inda mutan zango Hausawa suka fi yawa shi aka samu wajen Falele to kusa da shi saboda ruwan nan Majema sukan zo wajen suna aikin jima don su samu ruwan da za su wanke fata ya kasance yanda suke bukata su yi jiman su su kare shi aka kafa Majema so sunan unguwan Majema sana'an da suke yi jima su kuma masu sana'an Majema
kasan suna Falelen ga kusan yafi shahara fiye da Abuabu River kuma Falelen ga yanan ku halishi ne na Hausa
kware halishi ne na Hausa dalilin sa wannan sunan da mu muke yawan kiran shi yasa su a santin ma yanzu haka suke kiran shi shi yasa gada da ke wurin nan ake ce mai gadan Falele ka gani to sannan mayanka ka san unguwan da ake ce ma mayanka mayanka kuma Hausa ne tukuru to mayanka na farko da ke nan wajen layin French line nan aka fara yin mayanka wanda ya dore sosai to da yazo ya kasance tsakiyar gari sai aka tada su aka mai aka samu wani waje can kusa da Kasi aka ja kafa
shi sa mayankan wacce kabila ta kafa mayanka
Hausawa suka kafa mayanka sunan mayankan ma da kanshi ai Hausa ne ma'anan shi abbatuwa simple ko slaughter house gidan da ake yanka bisa shi shi ya zama mayanka amma kafin nan wurin akwai kananan mayanka daban-daban har su ame akwai mayanka nan bayan gidan sarki akwai mayanka inda ga to ganin haka lokacin Turawa da suka zo shi suka tattara duka aka ce a koma can sannan aka tada garke da ke nan wurin KTI nan wajen yalwa gaba da yalwa kadan aka tada garke dake wajen aka koma kusa da aka yi babban fili aka sassa karafa daidai yanda za a sa bisa she wurin nan to she garke kuma ya koma wajen ga garke ga mayanka to ga turanci suna ce ma wajen kral garken nan kral kenan mayanka kuma da aka yi na zamani shi aka sa mai suna abbatuwa amma unguwa in zaka ce in maka ce zaka mayanka ba ba wanda zai mota ba zai gane ba saboda shi da mu da asantin da kowa mayanka ake ce ba wajen
na fahimta kusan akwai wasu kalmomi na halshi na Hausa da gaba ɗaya ma nan kasan an fi amfani da shi fiye da na Turanci ko ba haka ba
insha Allah akwai manyan garuruwa musamman daga arewacin Ghana da suke dauke da suna sosai na Hausa ne don nan Hausawa suka fara zama alal misali Salaga yanzu ya zama babban birni ya zama gari ne wanda yake yana daga cikin district da aka abinna to Salaga Hausawa suka kafa kuma yana da dangantaka da gadan Salaga dake Kano ka gani bayan shi akwai Zangon Makeri shi kuma yana cikin northern region wato jihar arewa ta abinna sannan akwai birai akwai turmi sannan akwai gidan turu duka kaga wanda kalmomi ne
ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
In ka zo nan kuma kudancin kasan Ghana akwai kasuwan Garba wanda muka yanke muna ce mai kasuwa kawai. Sannan akwai Tunga. Tungan Malam ne ake ce ma Tunga. Wurin nan Fulani ne suka kafa wurin lokacin da Turawa suka zo suka bar suna kebe bisashen su kafin a shigo da su gari. To sai wurin nan ya zama Tunga. Tungan Malam ne wannan kuma kasuwan Garba sannan ga Fadama yawa tsohuwar Fadama har yanzu Fadama ake kiran wurin to lokacin shugaban kasa na farko Dr. Kwame Nkrumah shi ma ya so Hausawa mutanen Zango kware daga nan wurin birnin Accra sai ya ga kowane shekara lokacin damana wurin nan na chaɓewa da ruwa to su kuma Hausawan da ke wajen dama haka suke kiran wajen Fadama akwai zaben Zango akwai Fadama akwai kuma tsohuwar Zango sannan akwai abin nan Zongole to Zongole ne nan wannan Turawa suka layin Zango Turawa ne suka kare lene nan ya zama Zongole to don haka nan Fadama ruwa kan mamaye wurin nan to sai shi shugaban kasa Kwame Nkrumah sai shawara da manyan yace a za mu ba ku wuri mai kyau mu koma nan gaba wurin nan ba za ku iya zama ba to sai aka bada kusa da Abeka shi aka yi new Fadama sabuwar Fadama to har yanzu sana doke da wannan suna
wanda limamin kasa yake sa'anan kuma malam sa'anan malam Redwan na sashin Hausa na murar Amurka shine ainihin sarkin zango
na fadama madalla to kaga na wannan tsohuwar fadama har yanzu haka ake kiranta to sai aka samu matsuguna wanda suka fito daga wasu wurare shi suka zo suka yi nan gidaje wajen da koyo shi kake jin gwamnati na son a tada su don da an yi ruwa wurin nan na yana ruwa kan mamaye nan wurin to ɗaya daga cikin sunaye kuma wanda yake shahararre shine Sharubutu suna da yake na Hausa ne na gargajiya Shehu Usman Nuhu Sharubutu to kasan da iyayenmu kowane shekara lokacin maulidi kamar wanga lokaci na babban sallah kusan karshen shekara akan yi rubutu na shekara kafin ta shekaran da zamu shiga ga abin nan rubuta da ke ciki da wasu ababa duka Allah ya kiyaye shi a ba mutane suna sha alherin da zai zo duka za a yi rubutu a sa cikin manya-manyan gora ko kuma dacan abin nan ne kwariya akwai manya-manyan kwariya da ake rufewa ana bi gida-gida ana raba ma mutane to dalibai suke yin wannan rubutun daga manyan maluma namu na da to lokacin da suka gama duka kowa daga cikin su ya sha wani sannan a dauka zuwa yawo cikin gari nan kuma shi ana yi Akra ana yin insanwam duk inda ka sani Hausawa sun yi zama ana yin wannan dacin to nan wannan sunan nan ya taso a sha rubutu gabanta
akaram kallam duba karshe sunayen da akwai wasu sunanan har ila yau kuma ana ci gaba da sama yara kazalika wani ma sai in ya girma tukuna a samu suna kasancewa halin da ya sinci kansa a cikin mashari ko alkhairi akwai wasu sunayen kamar yanda ka faɗi karka wasa da dai sauransu suna kaman kusan suna fita cikin yanayin sannu a hankali me kake ganin yana haifar da haka
al'amarin da ke kawo haka shine wani lokaci mutane da yawa ba su fahimci abinda ake nufi ba kaga ne suna ne mai kyau karka wasa kaka zo mai da wasa don shi lamarin shi be ba wasanni ciki mun kun yi wasa ku yi dariya al'amari da yake na jan ido ne na ci gaba ba a sa wasanni ciki kafin da to amma mutane da yawa ba su fahimci abin ba Bahaushe yana da al'ada guda wanda ya taso asali tun lokacin da aka kafa kasashen Hausa Hausa bakwai da Banza bakwai da sauransu wa'annan al'adu an riga an gina su fiye da shekara 1500 suna nan tare da Bahaushe har shi wannan ma cikin littafinsa Professor Bolaji Johnson yana cewa wa'annan al'adu da tsarin mulki na Hausa makwabta sukan fito su zo su diba su koyi wannan al'adan nan to ɗaya daga cikin al'adan shi ne duk wani Bahaushe ya fita ƙasan Hausa ko cikin ƙasan Hausa zai je wani gari da bai sani ba in ya zo sai ya nemi gidan sarki ko gidan hakimin garin al'ada ne na Bahaushe duka duk wanda bai sani ba yana Bahaushe to kai can shi to in ya zo wurin nan ya tambaya shi sakkwatawa ke ce makan wuri wurin wanda kake nema duka za a gane inda yake to don haka in ya zo shi kuma abinda zai faɗi ne daga gari kaza nake suna na wane kaza ko ya ce Bello Gusau ko mamman kazaure ka fahimta ko abin nan Umaru Sokoto kafin ta zai hada sunan kauyen shi nan da nashi sunan so kaga ya bada adireshin shi kenan hadin wannan sunan nan shine garkuwa gare shi da bai aikata mugun aiki shine abin aminci gare shi da zai sa a yarda da shi to yanda aka yi su kaga Hausawa farkon ƴan kasuwa da maluma da suka fita kaga kabilu daban-daban na West Africa na yammacin Africa nan suka amince da su. Shi yasa Bahaushe bai wasa da kyawawan suna. Inda wannan kyawawan sunan nan kuma ya taso shine daga addinin Musulunci. Shi yasa kaga in ka diba laƙani wanda bai dace ba ga Bahaushe basu da yawa. Basu da yawa kamar yasa a sa mai wani barawo a'a. Basu da yawa.
A bar mu zo kan wannan ne tambaya na karshe. Shin kana ganin irin suna da ake sa ma yara da waɗanda ma suke gado haka. Yakan iya mai shin wanda anka sa mai suna ya gaji halin wanda anka sa mai sunan.
Wani lokaci akan samu haka. In ya kasance wannan yaro tasowansa ya samu tarbiyya mai kyau. Musamman kuma in na sana'a ne an koyar da shi sana'a. Don alal misalin idan ka hito ka ce kai dan gidan sarkin aski ne. Ce aka ishe baka iya wani abu dangane da wanzanci ko aski ba ai kaga akwai lamari. Don wanzamai duka shugabansu ne sarkin aski. Saboda shi in ka ce ka fito gidan sarkin aski duk al'amari na wanzanci ya kamata ka san abin nan. To wasu sukan gada wasu kuma cikin zamanin ga an yi watsi da shi. To suna da ya kasance na al'amarin ilimi ne ko arziki ko kuma wani kwatankwacin haka. Shi wannan ai baiwa ne na Allah. In an sa ma suna in ka fito gidan wani attajiri mai kuɗi. In ka samu kuɗin kaga kana rike da wannan sunan. Madalla kamar a ce lawal arziki. Ka gani an danganta da suna mai kyau. Amma al'amari ne na baiwa na Ubangiji. Ba dole ba ne don kana ɗan arziki kai ma ka yi arziki. Sai ka nema. In kuma ka neman sai Allah ya ma baiwan samu.
Jama'a masu sauraro muna tattaunawa da Alhaji Abdalla Alim Tufa, tsohon ma'aikaci na gidan rediyo ta Rima Radio da ke Sokoton Tarayyar Najeriya. Kana masani ne na tarihi musamman ma na Malam Bahaushe kuma shine sakataren wato fada na mai martaba sarkin Zango na birnin Kumasin jihar Ashanti a nan kasar Ghana. Na san dai akwai su kaman Jatau, su Bizo da dai sauransu saboda karancin lokaci ne da Alhaji ya mana karin bayani akan su. Sunana Hamza, na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dalla kafin mukammala shirin namu barin mu leka filin kwalamar mu a birnin Kumasi wajen wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdul Karim.
Yau a shirin na kwalama muna tare da Hajiya Rama Umar Sanda inda za ta gwada mana yadda ake dafa dunku da miyan kubewa. Wannan abincin Ghana ne. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaihi salam wa rahmatullah.
Don su ki gabatar min da kanki.
Suna na Hajiya Rahma Umar Sanda.
To yanzu bangu da miyan kubewa. Ya ake sarrafa shi? Me da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abincin?
To abin da mutum zai buƙata gurin sarrafa abinci wato bangu shine da ka samu masaranka ne ka jika in misali kwana biyu haka ko kwana uku sai ka tsame ka je ka nika in ka nika ka dawo sai ka gyara shi ka mulmula shi kamar yanda ake Najeriya ana ce mai kamu amma wannan ba za a tace ba sai ka aje ka gari ya waye zai tsame rogo kuma da ake gogawa nan gana akwai yanda ake sarrafa shi shi ma zaka ganshi fari ne kamar kamu to in ka samu misali shi na masaran kadan sai ka diba na rogon kuma kadan sai ka gama sai ka dama ka tace shi ka aje ruwan zai dan kwanta sai ka tsiyaye sai ka dan sa gishiri ka dora saman wuta kana motsawa a hankali zaka ga yana haduwa kana motsawa a hankali yana haduwa zaka ga yazo ya hadu ya zama kaman tuwo to in ka ga karfin shi yayi maka sai ka dan zuba mai ruwa kadan kadan ba da yawa ba sai ka dan rufe saboda turiri ya kara nunan da shi in kuma kaga a'a maka karfi da yawa to zaka zuba ruwan mai dan yawa kadan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan wadansu mintuna kamar 3 zuwa 4 sai ka bude ka ƙara tukawa in karfin yayi sai ka fara kwashewa in karfin bai maka ba zaka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti 3 sai ka bude ka ƙara tukawa zaka yi kullawa a leda ko kuma ka kwashi yanda ake kwashi tuwo a ƙwarya to ina jin banko kenan ya hadu to miyan da ake cin banko da shi yana nan daban-daban kowanne miya zaka iya cin banko da shi hatta kuka ma zaka iya ci amma miyan da aka fi cin banko da shi shine miyan kubewa shima zaka tanadi kubewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta zaka yayyanka shi zaka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma wadansu suna cire kwallo zaka tsaga ka debe kwallon duka ya mafi ban sha'awa ka tebe kwallon ka yayyanka daidai yanda kake so in manya kake so in kanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo zaka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta zaka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka sauke to dama kata da ni tumatirinka tankwa attarugu mu nan bamu cika amfani da tattasai ba attarugu ne muna ce mai fakushi to yana da kamshi sosai da albasanka da citta wato kakaduro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi fakushi to da nake cewa to tankwa kenan attarugu sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan in kuma farin kubewa kake so sai ka zuba normal mai frito kenan nan haka mu ce cewa gana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkure kifi da daddawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai dandano yanda kake so in ya hadu wannan dage-dage ya hadu dama ka riga ka zubge naman ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki kaguwan so dewa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage-dage ya hadu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan roman duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuka kai to kin dage yanda ake in ka zuba kubewanka ka dan ya dan tafasa sai ka dan sauke
tambaya ana anan shine idan ka yi dage-dage wato ka hada shi miya ya dan flo kenan idan ya soyu sannan ka dauko kube wanda ka girka
kan ka sa kubewan zaka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga roman su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya dade kan wuta zai tsinki amma kin ga in komai ya hadu cikin dage-dagen komai yayi taushi ya hadu kin ga kai wannan dage-dagen ma zan iya ci shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kubewan ki zuba ciki sai ki bari ya dan tafasa kadan ba da yawa ba sai ki sauke miya ya hadu kenan
masu saurare abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaunawa gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmu a cikin wannan shirin ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.